بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu yammaci ne na alhamis wanda ya daidai da 11 ga watan ramadan hijira na da shekara 1437 wanda ya daidai da 16 ga watan jun wata na 6 shekara ta 2016 wannan shine kasad na 203 daga cikin jerin giyar kasusuwa na karatuttukan tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu ta darul hadisi salafiyya wacce take a number 4 madarkaci road anan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna najeriya makarantar da babban malami الشيخ أبو عبد الرحمن الألباني الله مدوكا كنسركي غافر تامشي يا أساساتا دنكرا زواغ القرآن دا سنة دا أبن دا أكا نكالتو دا أيوكا دا أقيدا نما لمن سلف النبي دا صحبين منا رقوان الله مدوكا كنسركي غافر تامشي الله كي حسكي كبرينشي ما ترشد ما هي في رشد دنش الله كي في مصو Allah ka jikan dukkanin musulmi gaba ɗaya wannan karatu idan mu manta ba malam yi mataki da alqur'ani mu'jizar mu'jizoji ai yanzu ba mu gushe ba a ci gaba da karatu da muke a sura ta 3 daga cikin jerin surori na alqur'ani suratu ali imran surar da ta sauka bayan hijirar fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina surar da muka ji ayoyin ta tun daga na farko zuwa aya ta 80 da wani abu sun sauka ne don tattaunawa da bada amsa da jawabi game da waɗannan kristoci na najrana wato wafd na najran kamar yadda wannan sura ta tattaro bayani game da yaƙoƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi a rayuwar shi sura ta tattauna game da abin da ya shafi rukunai na musulunci musamman abin da ya shafi aikin hajji da tarihin ginin Ka'aba kamar yadda wannan sura ta tattauna bayani game da abin da ya shafi yanayi da tsari na zamantakewar musulmi da waɗanda yake ba musulmi ba idan ƴan uwa ba mu manta ba ajiya mun kwana a ƙarken aya ta 74 za mu tashi aya ta 75 ko kuma ma mun karanta ta to amma yau za mu dawo kanta insha Allah ta'ala malam ya ƙara maimaita mana ita sannan sai mu biyo baya da fassara da bayani da malaman tafsiri masana suka yi game da waɗannan ayoyi muna fatan Allah madaukakin sarki ka ci gaba da mana jagoranci ka datar da mu ya zuwa ga abin da yake daidai ne kuma ka yarda da shi me Allah madaukakin sarki yace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim من همزه ونفخه ونفثه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أولا آية ألا مدوك جنسركيا تغب دبينا ممسلمي دبيئة دغتكين تبيئون أهل الكتاب وتيهودا ودكريستوشي ya tabbata Allah madaukakin sarki mai adalci ne a cikin dukkanin ayyukan shi Allah madaukakin sarki baya zalunci bai zalunci a cikin aiki haka a cikin maganganun shi babu zalunci tsantsar adalci ne a cikin su na daga cikin adalci da Allah madaukakin sarki yayi wa banu Isra'ila a cikin su akwai mutanen kirki ɗan kadan duk da mafi yawancin su sun kafircewa Allah sun kafircewa annabawan Allah amma Allah madaukakin sarki sai bai hukunta su gaba daya da dabi'ar mafi yawancin su ba Allah madaukakin sarki sai ya bayyana yadda a cikin su akwai kafirai makiya Allah azzalumai masu karkatar da abinda Allah ya saukarwa annabawa a cikin littattafan su a gefe guda Allah sai ya bayyana cewa a cikin su akwai mutanen kirki a cikin su akwai masu amana a cikin su akwai waɗanda idan aka amintu da su aka ba su ajiya ta dukiya to za su idar da ita kamar yadda aka ba su kun ga wannan yana nuna mana tsantsar adalci irin na Allah da adalci irin na Al-Qur'ani Al-Qur'ani bai zalunci kowa ba bai tauye haƙƙin kowa ba babu wani abu da ya kamata Al-Qur'ani ya bayyana na matsayin wani idan har ya taɓa aikata wani aiki na alkhairi face sai da Al-Qur'ani ya bayyana Allah madaukakin sarki ya ce wa min ahlil kitabi kuma akwai daga cikin ahlul kitab wato yahudawa masu da'awar da ikirarin bin annabi Musa da nasara waɗanda suke da'awar bin annabi Isa in ka tattaro su su ne ahlul kitabi Allah ya ce akwai daga cikin ahlul kitabi man in ta'amanhu bi qintarin wanda idan ka amintu da shi ka bashi amanar dukiya mai yawa ita ce qintar ay almalul kaseer dukiya mai yawa ka amintu da shi ka dauka ka bashi ita amana yu'addihi ilayka zai idar maka da wannan amanar zai baka dukiyarka a sa'ad da ka nema ko kubanka ba zai ciwon kai ba kaga wannan yabo ne da Allah madaukakin sarki yayi wa wasu daga cikin ahlul kitabi Allah ta'ala ya ce wa minhum haka akwai daga cikin su ahlul kitabi man inta amanhu bi dinarin, wanda idan ka bashi amanar dinari, wato dinari guda, ka amintu da shi, ka dauki amanar dinari ka bashi, la yu'addihi ilaika, ba zai idar maka da amanar wannan dinari da ka dauka ka bashi ba. Kaga dinari guda ya ci amanar ka game da dinari daya, kenan famin ba da aula. Idan aka bashi amanar dukiya mai yawa, ya ci amanar ka ba zai dawo maka da ita ba. Ina fata an gane. Don duk wanda ya iya ba da amanar dukiya mafi yawa wacce aka bashi ajiya, domin ba da aula, zai iya ba da dukiya yar kadan da aka amintu da shi. Wanda ya ci dukiya yar kadan a sa'ad da aka amintu da shi, kenan in aka bashi dukiya mai yawa, zai ci amana ba zai idar da ita ba. Kuma fahimta, Allah madaukakin sarki sai ya ce wa minhum man inta amanhu bi dinarin, haka daga cikin su akwai waɗanda idan aka ba su amanar dinari, kai idan ka amintu da su ka ba su amana ta dinari, la yu'addihi ilaika, ba za su dawo maka da wannan amana ta dinari guda da ka dauka ka ba su ba, illa ma dumta alaihi qa'iman, sai fa in ka naci, sai in ka matsa, sai in kai da gaske. Ina fata an fahimta. Illa ma dumta alaihi qa'iman, sai ka bibiye su, sai ka dauki duk wani mataki da za ka dauka akan su dawo maka da dukiyarka, to sai sun ga haza, sai sun ga uwar kamar yadda Bahaushe ke cewa, sannan sai su dauki dukiyarka su dawo maka da ita. Me ya kai ga waɗannan nau'i na Yahudu da Nasara cin amana game da dukiya, me ya kai su zuwa ga haka? Allah ta'ala ya ce zalika, hakan ta faru da su ne har ta zama ɗabi'ar mafi yawa daga cikinsu shi ne cin amana game da dukiya. Bi annahum qalu, waɗannan Yahudawa su ne suka faɗi da bakunansu kuma suka ƙudirce a zuciyarsu cewa laisa alaina fil ummiyina sabilun, ai babu wani zunubi, babu wani laifi don mun ci dukiyar ummiyai, wato baƙaƙen jahilai larabawa, don mun ci dukiyarsu, ai ba komi, ba wani zunubi a kanmu, Allah ba zai kama mu ba duniya da lahira. Haka suka faɗi, kuma haka wannan magana ta zama aqidar Yahudawa. Laisa alaina fil ummiyina sabil, ai laisa alaina ismun, babu zunubi a kanmu don mun ci dukiyar wato larabawa baƙaƙen jahilai waɗanda ba su san ilimi na littattafai ba, waɗanda ba mu ba. Ina fata an fahimta. Wasu suka ce a abinda wato wannan magana ta Yahudawa suke nufi, take nufi ta cewa laisa alaina fil ummiyina sabilun, ai laisa alaina fil mushrikina sabilun, mushrikai gaba daya, kaji Yahudu ne yake cewa wanda bai bi shi ba mushriki, wai dukkanin mushrikai gaba daya don mun ci dukiyarsu, to babu laifi a kanmu duniya da lahira. A duniya mun ci bilis, a lahira kuma Allah ba zai mana hisabi ba, ba zai kama mu ba. Wa suke nufi da mushrikai? Ay ya'aluna man laysa min ahlil kitabi, suna nufin dukkan wanda ba ahlul kitabi ba, dukkan wanda ba bayahudi ba, dukkan wanda ba kirista ba, don sun ci dukiyar shi, sun mushi kwace, sun ci kayan shi, to a duniya sun ci banza, a lahira kuma to ba za a yi musu hisabi ba, ba za a kwato wannan haƙƙi na waɗannan da suka ci dukiyar a kwato daga gare su a ba waɗancan ba. Wannan haka suka faɗi, kuma haka wannan magana ta zama aqidarsu. Ko mun fahimta jama'a? Allah ta'ala sai ya ce wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamuna, kuma haka suka ci gaba da kirar ƙarya, suna dangantawa zuwa ga Allah, wa hum ya'lamuna, suna sane da gangar, ba kuskure ba, ba mantuwa ba, da gangar suka rika kirar kalkariya, suka rika yi wa Allah kuce, suka rika kagar maganganu, suna dangantawa ya zuwa ga Allah madaukakin sarki, da suke cewa ai wannan doka, wannan ka'ida ta cewa idan sun ci dukiyar wanda baba Yahudi ba sun ci banza, suka ce wai haka Allah ya saukar a cikin At-Taura. Kaga wannan kirar ƙarya ne da suka jingina wa Allah. Allah madaukakin sarki ka kiyaye. A aya ta gaba Allah madaukakin sarki sai ya ƙaryata su game da wannan da'awa da ikirari da suka yi cewa laisa alaina fil ummiyina sabil, wato dan mun ci dukiyar wanda ba mu ba, dan mun kwace, dan mun danne dukiyar wanda ba Yahude ba, ai babu komi, ba mu da laifi. Wannan magana Allah sai ya mayar musu da martani. Allah ta'ala ya ce bala, bala ay laysal amru kama yaqulu haula al yahud, yadda waɗannan yahudu suke cewa don sun ci dukiyar wani wanda ba Yahude ba sun ci banza, bala al'amarin ba haka yake ba. An gane jama'a, da Allah madaukakin sarki amfani yayi da na'am, to da sai ya zama tabbatarwa da maganar Yahudawa da suka yi, amma sai aka ce bala, bala ma'ana ba haka abin yake ba. Yahudu ƙarya suka yi wa Allah, laysa al'amru kama yaqulu haula al yahud min annahum yaquluna laysa alaina fil ummiyina sabil, ma'ana yadda suka fadi ba haka yake ba, sun ce babu laifi dan mun ci dukiyar wanda ba mu ba. Allah sai ya ce ba haka abin yake ba. Kaga sun kore wa kansu zunubi dan sun ci dukiyar wasu ko? Allah kuma sai ya kore wannan maganar, kenan an samu korewa guda biyu, annafiyu na farko da annafiyu na biyu. An gane malaman usulu da malaman larabci a suka ce a ka'ida idan aka samu nafiyu aka kuma samu wani nafiyu ya biyo bayan nafiyu, kenan an samu nafiyun nafi, sai suka ce to wannan tabbatarwa ne. Ko mun gane ma'ana nafiyun nafi isbatun, sun ce laysa alaina fil ummiyina sabil, babu laifi a kanmu, ba mu da zunubi don mun ci dukiyar wanda ba Yahude ba. Allah sai ya ce bala, al'amarin ba haka yake ba. Sun ce babu laifi, Allah ya ce ba haka al'amarin yake ba. Kenan idan suka ci dukiyar ya tabbata akwai laifi a kansu, kenan tunda korewan korewa to tabbatarwa ne. Nafiyun nafi isbatun, sun kore wa kansu zunubi, Allah sai ya kore wannan maganar da suka yi, kenan zunubin ya dawo tabbatacce ne a kansu kenan. Bala man awfa bi ahdihi, Allah ya ce bala yadda al'amarin yake ba haka yake kamar yadda Yahudu suke cewa ba, laysa alaina fil ummiyina sabilun, a'a ay bal alaihim sabilun, akwai laifi a kansu. Man awfa bi ahdihi, dukkanin wanda ya cika alkawali na Allah, wattaqa kuma ya kiyayi dokokin Allah, ya kiyayi zaluntar bayin Allah, fa inna Allah yuhibbul muttaqina, lalle Allah yana son masu tsoron Allah. Kaga wannan ayar ta bayyana mana raddi ga waccan jama'a, waccan ta'ifa daga cikin Yahudawa da suke cewa laysa alaina fil ummiyina sabilun. Ina fata mun fahimta wannan ayar kamar yadda muka badi a farko. Ayar nan tana ƙara tabbatar mana da ashe ahlul kitabi gaba ɗayan su, ashe akwai daga cikin su akwai mutanen kirki. Wannan shaida ce da Allah madaukakin sarki yayi, kamar yadda za mu zo mu karanta a wata aya nan gaba kaɗan insha Allahu ta'ala. Allah ya ce laysu sawa'a, ba ɗaya suke ba, ma'ana ahlul kitabi ba ɗaya suke gaba ɗaya wurin kafircewa Allah ba, sai ce min ahlil kitabi ummatun qa'imatun يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون معنى دغتكن أهل الكتاب أكوي متانين كيركي أكوي ما سكرن تآيوين الله أكوي ودن دسكي إيماني دا الله أكوي ما سبوتا سجودا دا ركوء تقرو دا الله مدوكا كنسركي كما يدى أتكن سأكوي تكادري ما ستورن كي تكاغ ونن آير تنا بينا منا kuma tana tarbiyar mu mu musulmi a dukkan maganganu da zamu da dukkanin ayyuka da zamu yi mu zama masu adalci dukkan maganar da zamu yi akan wani koda abokin hamayyar mu ne ko abokin husumar mu ne koda akan wasu makiyan mu ne idan muka tashi magana akan su mu yi adalci kada mu yi zalunci kada mu yi gamayya gaba daya muni sanci lafazi na umumi lafazi na ganewa cewa ai suwa na gaba ɗaya kaza ne muni sanci wannan jama'a dan a cikin mutanen banza ba a rasa nagari kamar yadda a cikin mutane nagari ba a rasa na banza wannan ya kamata ya wajaba ta zame mana tarbiya ta zame mana dabi'a mu musulmi jama'a dan musulunci ya fi kowane addini adalci to haka ya kamata musulmi su fi kowa adalci don wani da su wani sun zalunce ka ko sun zalunce ku wurin magana sun wuce iyaka ba daidai bane kurama da yadda aka yi muku ba daidai bane sun yi zalunci kada kurama da zalunci ku ku yi adalci ina fata jama'a mun fahimta wannan yana daga cikin adalci da Allah madaukakin sarki yayi wa ahlul kitabi kuma wannan horarwa ce da Allah madaukakin sarki yake yi wa musulmi da su zama masu adalci kaje ji laisu sawa'a ba daya suke ba cikin su akwai mutanen kirki idan ka tashi magana akan mutane kai musu adalci duk wanda zaka yi magana akan shi ka ji tsoron Allah kai mishi adalci kada zalunci ya bayyana a cikin maganarka game da kowa game da iyayenka game da ƴan uwanka game da abokan zamanka game da ƴan uwanka masu da'awa game da malamai irinka game da ƴan siyasa irinka in kai ɗan siyasa ne game da sarakuna game da shugabanni duk wanda magana ta tashi akan shi zaka yi magana akan shi kai mishi adalci kuma fahimta da kyau jama'a a yau mutane sun siffantu da akasin adalci shine zalunci hatta a magana zalunci na bayyana a cikin mutane zaka yi magana akan su wani kai magana akan wasu kada kai umumi gaba daya ka lisanci waɗannan lafuzza na umumi dan a cikin su akwai mutanen kirki ko da mutanen banza ne a cikin su akwai waɗanda tayyubu ba su yadda da abinda waɗancan ƴan uwan su suke yi ba bai halatta ka game hukunci gaba daya ba lalle ne musulmi mu zama masu adalci a cikin kalmomin mu a mu'amalolin mu zama masu adalci mu zama masu adalci ga abokan hamayyar mu abokan zaman mu hatta waɗanda ba musulmi ba mu zama masu adalci in muka tashi magana akan su iyalinka in ka tashi magana akan su ka zama mai adalci mu dubi yadda rashin adalci ke bayyana idan rashin jituwa da rashin fahimta ya faru tsakanin mace da mijinta idan aka je kotu ko tattaunawa ta kama sai ka ji laifin matar kadai ne zai ta fadi tana kaza bata kaza bata kaza bata kaza to ai da ya kamata idan ya gaba lissafo laifukan gaba ɗaya sai kuma ya ce tana kaza tana kaza tana kaza na alheri dan wannan shi ne adalci koko kai gaba ɗaya sharri ne take da shi gaba ɗaya matar ka ba ta da wani alheri ai ya kamata haka ko ba haka ba jama'a haka ke ma kin tafi kin kai karar mijinki a gurin iyayenki ko gurin wasu dattawa yene miki kaza yene miki kaza bai miki kaza bai miki kaza duk kin gama lissafo laifukan shi gaba ɗaya to inda waɗanda aka kawo wa ƙarar ƙwararru ne kuma suna da gogewa ta fuskar shekaru da rayuwa to sai su ce mata to kuma sai ki fada mana alheran shi yadda kika fadi lifukan shi sai ki fada alheran shi ko ba shi da alheri ne ko ba haka waje ba to anan sai ai adalci haka dukkan wanda zaka yi magana akan shi kai adalci kada ka rika umumi gaba daya wannan yana daga cikin ladubban da ya waje ba mu musulmi mu kula da su ku ji a cikin ayar Allah ya ce ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار وصدق تكي إن أكباس أمان ردوك يعني يوى ذاس إدر دئتا أشيك يير دي يهودا وسكنونا وأنبا وان الله وانا بتساء الله يا رفع إدو يا فدبكا كم مغنغنو أكنسو دي فدع الهيران وصدق تكي سوا wannan yana nuna mana tsantsar adalci irin na Allah Allah baya zalunci wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijinka bai zaluntar kowa Allah madaukakin sarki ka samu dace a daidai gabar nan da Allah madaukakin sarki ya fadi a aya ta 75 fadin yahudu da suka ce zalika bi annahum qalu laysa alaina fil umbiyina sabilun daidai wannan gabar arwaici athari al-imamu ibnu jarir al-tabari da shi da babban malami al-imamu ibnu abi hatim al-razi Allah madaukakin sarki ka gafarta musu sun rawaici athari daga wani tabi'i mai suna sa'sa'a ibnu yazid wannan tabi'i yace sa'altu ibn abbas na tambayi sahabi abdullahi dan abbas qultu sai nace da shi inna nusiru fi ardi ahli dhimma mukan yi tafiya a kasar kafiran amana ma'ana yahudawa da kristoci wadanda suke ahlul kitabi wadanda suka yadda su zauna karkashin musulunci su dauki jizya su baiwa wato shugaba na musulunci su baiwa musulmi an gane su ne ahlul dhimma sa'a yace inna nusiru fi ardi ahli dhimma mukan yi tafiya a kasa ko a gari ko a anguwar kafiran amana fa nusibu minhum bi ghairi thamanin sai mu samu wasu dukiya mana sai mu dauki wata dukiya ta su ko akuya ko kaza mana sai mu dauka sai mu tafi da ita mai awan gaba da ita inji sa'a ina fata an gane qala sai abdullahi dan abbas yace da shi wannan sa'a tunda ai tambaya yayi idan kuka dauki wannan dukiya ta ahlul kitabi kristoci da yahudawa wannan kaza da wannan akuya da wannan dukiya da kuka samu in kuka dauka to me kuke cewa da me kuka dogara an gane yace fama ta kuduna me kuke wannan abu kuka dogara da shi da za ku debi dukiyar su ku ci qala sai shi sa'a yace naqulu halalun laysa bihi ba'sun ai cewa muke wannan dukiya ta ahlul kitabi ta krista dukiyar nan ta yahudawa halal ce mun ci bilis saboda ai ba musulmi bane qala sai abdullahi dan abbas yace antum taquluna kama qala ahlul kitabi kenan kuma musulmi kun fadi kamar yadda ahlul kitabi kuka fadi ku dinnan yadda suka fada haka kuka fadi suka ce laysa alaina fil ummiyina sabilun kenan kuma kuna cewa dukiyar su ta halatta gare ku kenan yadda suka halatta wa kansu haka kuma kuka halatta wa kanku abinda Allah ya haramta muku gaba daya ibnu abbas yace bi halatta ba ka ci dukiyar ahlul kitabi krista ko ba yahudi bi halatta ka ci dukiyar shi ba illa bi tibi nafsihi sai dai ya dauki dukiyar da cikin kwanciyar hankali da dadin rai ya baka shine ya baka sannan ya halatta ka karba ka ci amma kai mishi sata ko ka diba ko ka kwata ka diba ka ce arnan banza arnan wofi mun ci banza ƙarya kake baka ci banza ba haramun ka ci yadda su ahlul kitabi suka ci haramun suka kafa ma kansu ka'ida ta ƙarya cewa laysa alaina fil ummiyina sabilun babu lafi akan mu dan mun ci dukiyar wanda ba ba yahude ba to kai ma akwai laifi akan ka yadda akwai laifi akan su. Ko mun gane da kyau jama'a, dan haka wannan ashe yana nuna mana haramcin taba dukiyar Kirista da ba Yahude da kafiri da ba maguje, haramun ne ka ɗebi dukiyar shi, haramun ne ka ci dukiyar shi, haramun ne ka zalunce shi, haramun ne ka yi mishi kwace, haramun ne ka yi mishi fashi, haramun ne ka danne mishi a matsayin kai musulmi shi wanda yake ba musulmi ba. Wannan haramun ne jama'a, ina fata mun gane. Daga nan za ku gane ashe abinda wasu gidadawa da bakaken jahilai daga cikin musulmi da kristoci suka yi ta yi a wasu lokuta da wasu, wato a wasu bangarori na wannan jiha da wasu bangarori na wannan kasa tamu ta Najeriya, da zarar rikici ya tashi tsakanin musulmi da wanda yake ba musulmi ba, sai musulmi su fara fasa shaguna suna ɗiban kaya da sunan ganima, ko Kirista su rika fasa shaguna suna ɗiban kaya da sunan ganima. A addinin Kiristanci wannan abun ba daidai bane, don kun ji Allah ya musu raddi da suka ce laysa alaina fil ummiyina sabilun, Allah sai ya ce bala, al'amarin ba haka yake ba, ƙarya suke. Kuma musulmi kun ji fatawar Ibnu Abbasin, kenan kuma abinda kuke yi ba daidai bane. Mafi yawanci zaka ga waɗanda suke dama ba su damu da addinin musulunci ba, mafi yawancin su ɗan wiwi ne, wasu daga cikin su wasu kauraye ne, ko ba haka bane? Sai kaga an fasa shaguna ana ɗiban kaya da su, don wai an zo an ɗebi ganima. Yaushe aka yi jihadi, a ina aka buga, waye khalifan musulmi, a wani fili aka buga, da har kaga cewa kun ya isa ku ɗebi ganima, haramun kuke ɗiba jama'a. Ina fata mun fahimta, lallai ne musulmi ku san wannan, lallai ne ku sani haramun ne wannan. Don wani ya taba faɗa mini a wani gari can, wasu suka je suka kai ma wasu hari shagunan wasu waɗanda yake ba musulmi ba, suka je aka fasa shaguna, shi ke da aka yi ta ɗiban kayayyaki. Wannan da janareta hannu biyu, hagu da dama, kai yaya lafiya? Sai ce wallahi ganima ake ɗiba, kai ma je ka ɗebo taka. A ina aka yi yaƙi, yaushe ya zama ganima? Miskini, a ina za ka ci ganima? Dole ne musulmi mu dawo cikin tetayen mu jama'a, dole ne mu lazumci tarbiya da ɗabi'a da karantarwa irin ta addinin mu na musulunci. Ba zai yiwu mu san wannan ba in ba mu san musulunci ba jama'a. Kalubale ne akan duk wani musulmi, wajibi ne ka san addinin ka na musulunci, ba mustahabi ba, wajibi ne. Wajibi ne, addinin ka shine awwalu fardu ainin, shine abu na farko da ya wajaba ka fara sani. Annan nan hanyar dogarawa, a nan hanyar dogarawa. Wata mota ta ɗauko kaya ta tsaya a daidai nan gurin, mota ta madara, waɗanda suke kusa da unguwannin sun sani, aka yi ta ɗiban madara. An yi haka ko ba a yi ba? An yi. Lokacin ana wannan rikicin, an yi, wannan sai ya zo ya ɗiba, wannan ya ɗiba, aka yi ta kaiwa shaguna, wani yana ta tarawa. Kusan ina tsammani azumi iwar haka, wata shekara can baya, wai ganima, a ina ya zama ganima? Haramun kake ci. Ko mun fahimta da kyau jama'a? Da wannan ne malamai suka ce Abdullahi dan Abbasin, ɗaya daga cikin sahabbai, ya yi istinbaɗin haramcin ɗibar dukiyar ahlul zimma. Haramun ne jama'a? Mun fahimta da kyau jama'a, haramun ne. Yadda bai halatta kai ka ci dukiyar wani ba, yadda bai halatta ya ɗebi dukiyar ka ba, haka bai halatta kai ka ɗebi dukiyar shi ba. Mun gane wannan karatun da kyau jama'a, Allah maɗaukakin sarki ka samu dace. Wannan aya kamar yadda muka ji ta bayyana mana daga cikin ahlul kitabi, akwai mutanen kirki, akwai masu amana, akwai masu gaskiya. Haka abin yake, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana haka a cikin wani hadisi ingantacce, hadisin da al-Imam al-Bukhari ya ruwaita, hadisi sahihi a cikin Sahih al-Bukhari, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda aka ruwaita daga sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ka kara masa yarda Abu Huraira yace ar rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu zakara rajulan min bani isra'il annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambaci wani mutumi daga cikin banu isra'il kaga ahlul kitabi kenan ko sa'ala ba'd bani isra'il an yuslifahu alf dinar ya roki wani daga cikin banu isra'il kaga dan uwan shi kenan da ya bashi rancen dinare dubu ya ranta mishi dinare dubu fa qala sai wannan da aka nemi rance a hannun shi yace ittini bi shuhada'i ushhiduhum ka taho min da shaidu waɗanda zan kafa su shaida akan cewa na baka bashin dinare dubu fa qala sai wannan banu isra'ila yace da shi kafa billahi shahida Allah ayya isa ya zama shaida Allah ne shaida na qala sai wannan banu isra'ila nabiyu da aka nemi bashi a hannun shi yace fa'kini bil kafil shaida dai kam naji Allah ya zama shaidanka na yadda amma wa za ka zo min da shi ya zama garanto an fahimta wanda in ka gudu zan kama shi ya biya ni qala sai wannan yace kafa billahi wakila ko kafa billahi kafila Allah ne garanto dina ma'ana na sanya Allah ya tsaya a madadina idan na gudu in na gudu ya kama ni qala sai wannan yace sadaqata kai gaskiya na yadda Allah ya zama shaidanka na yadda Allah ya zabe maka garanto Allah ya zama wato wanda zai tsaya maka kuma fahimta da kyau jama'a kaga ya bashi aminci da yarda kenan fa dafa'aha ilaihi ila ajalin musamma sai ya debi wannan kudade da wannan dukiya ya baiwa wannan banu isra'ila a bisa yarjejeniya ya zuwa ga wani lokaci na musamman fa kharaja fil bahri wannan mutumin ya karbi wannan dukiya ya shiga cikin ruwa ma'ana aka yi mishi fito aka ketara da shi ya tafi zuwa ga inda zai biya bukatar shi faqada hajatahu sai biya wannan bukata ta shi da waɗannan kuɗi ya nemi wannan wato ya nemi wato abinda zai siya da waɗannan kuɗi da ya karbi bashi ya biya bukatar shi da shi thumma iltamasa markaban yarkabuha yaqdamu alayhi lil ajali alladhi ajjalahu falam yajid markaban bayan lokacin da suka yarjejeniya da wannan ba yahude cewa za a dawo mishi da kudin shi lokacin yayi wannan mutumi ya dauko wannan dukiya ya taho ya tsaya a daidai bakin rafi ko kogi da ke tsakanin shi da garin wannan da zai ketara ya kai mishi dukiyar shi da suka yi alkawari da shi falam yajid markaban sai bai samu kwalakwale da jirgin ruwa da za a yi mishi fito a ketara da shi ya zuwa ga inda zai biya wannan bashi da suka yi alkawari ba ya jira ko zai samu wani abin hawa da zai ketara da shi bai samu ba an fahimta gashi kuma ya dauki alkawari fa akhadha khashabatan sai ya samu wani katako ko wani itace fa naqaraha sai ya tsaga wannan katakon fa adkhala fiha alf dinarin sai dauki wannan dinare dubu sai ya saka a cikin wannan rami da ke jikin wannan katako ko wannan itace wa sahifatan sannan ya rubuta yar takaitacciyar takarda da wasiqa cewa ni ne wala wani na nemi jirgin ruwa da zai ketara da ni don na zo na biya bashi da na karba ban samu ba ga kudinka waɗannan amana alkawali da muka yi da kai sai ya rubuta haka a jikin wannan takarda fa adkhala fiha alf dinar wa sahifatan minhu ila sahibihi ya rubuta takarda ya hada da wannan dukiya ya saka a cikin wannan itace an gane thumma zajjaja mawdi'aha daga nan sai ya toshe wannan kafa dake jikin wannan ice fa akhadha haka ne thumma ata ila al-bahri sai dauki wannan itace ko wannan katako ya zo daidai bakin wannan kogi. An gane? Faqala, sai ya ce, Allahumma ya Allah, innaka ta'lamu anni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinarin. Ya Allah, ka sani na karbi bashin dinare dubu a hannun wani. Fasa'alani kafilan, sai ya nemi wani da zai tsaya min. Fa qultu kafa billahi kafilan, sai nace Allah kai ne zaka zame min kafil, garanto. Fa radiya bika, sai wannan mutumin ya yarda da kai ya Allah. Wa sa'alani shahidan, ya nemi da na kawo sheda da zai tsaya min. An gane? Fa qultu kafa billahi shahidan, sai nace Allah shine sheda ta. Fa radiya bidhalika, ya yarda da ka zama sheda, ka zame mini kafil idan na gudu ka kama ni. Ya Allah, gashi wa inni jahadtu an ajida markaban, gashi nayi duk yadda zan yi, nayi iyakacin kokari na dan na samu abin hawa da zai isa da ni ya zuwa gare shi. Falam aqdir, gashi ban samu ba. Wa inni astawdi'uka, wa inni astawdi'uka, ya Allah, ga wannan dukiya na danka ta a hannunka. An fahimta? Ka idar da ita zuwa ga maabocinta. Shikenan. Farama bi hafil bahari, ya dauki wannan ice da wannan dukiya da wasikar da ke ciki, sai jefa cikin teku. Shikenan, sai juya kawai, ta juya ya tafiyar shi. Hatta walajat fihi, wannan ice ko wannan katako har sai da ya nutse a cikin wannan kogi. Summa sarafa, sai juya ya tafiyar shi, don yana da yaqidin Allah zai idar da wannan amanar ya zuwa ga maabocinta. Wa huwa fi zalika yaltabisu markaban, tare da haka sai ya ci gaba da neman jirgin ruwa, ya ci gaba da neman kwale-kwale. An gane? Yakhruju ila baladihi, kwale-kwalen da zai dauke shi daga garin shi ya kai shi zuwa ga garin wannan da ya karbi bashi a hannun shi. Fa kharaja ar-rajulu alladhi kana aslafahu yanzuru, wannan mutumi da ya bashi bashi ba sun yi alkawali zuwa wani lokaci ba, sai ya fito yana jiran. To wala zai taho bai taho ba, zai zo bai zo ba, zai gan shi bai gan shi ba. Yanzuru la'alla markaban qad jaa bihi, da jirgin ruwa ya zo, sai ya duba a cikin fasinjojin akwai wani, ya duba ya ga ba wani. Da wala jirgi ya zo, sai ya duba ina yake, bai gan shi ba. An fahimta? La'alla markaban qad jaa bimalihi, tayu ko an samu wani jirgin ruwa ya zo da wannan dukiya tashi, ko kuma sako da wato asalin aka aiko ya zuwa gare shi. Ya gama tsayuwa, ya gama jira, bai ga wannan da suka yi alkawali da shi ba. Kaga zai ta tunani ko? Nan fa yace fa Allah shi ne shaida, nan fa yace kaza, la haula wala quwwata. Ko mun fahimta? Shikenan. Sai gaji zai juya ya tafi, sai annabi ya ce fa idza bil khashaba allati fiha al mal, yana tsaye ya juya zai tafi, ya gama jira, ya gaji. Shikenan, sai ga wannan itace da wannan ya zuba wannan dukiya a cikin ta, a cikin wannan ice. Shikenan, sai ga to ga wannan itacen, bari ya dauka kawai. Fa akhadha li ahlihi hafaban, sai ya dauki wannan ice ko wannan katako da nufin ya kai wa iyali a gida don a faskara ayi girki da shi, shine hafaban din. Ina fata an gane. Ko aje ayi dumaman ruwa, ko a dumama kalacin abincin safe ko? Falamma la sharaha, a sa'ad da ya faskara wannan itace, wajadal mala was-sahifa, sai ya tarar da wannan dukiya, ya tarar da wannan wasiqa hade da wannan dukiya. Summa qadima alladhi kana aslafahu, wannan da wato asalin aka bashi bashi, sai ya taho da wata dinare dubu daban, ma'ana badda wancan da ya saka ta a cikin wato itace, dan a tunanin shi tayu tayu wani wuri, bari yazo da wasu kudi, idan bai hadu da waccan dukiya tashi ba, sai na dauki wannan, sai na biya shi. Kun fahimci? ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك جماعة إن كأمنت دشي أكن دوتيا ميوا زي إدر مكزي باك أمانرك يتهود وتدينار دبو فأتى بالألف دينار يتهود دينار دبو فقال سيتي دو النبا ينصمه ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك bangushe ba ina neman abin hawa da zan hau ya isa zuwa gare ka da zan dauki dukiyarka na baka fa ma wajadtu markaban ban samu abin hawa ba qabla allazi ataitu fi wato abin hawan da zan taho akai na biya ka dukiyarka qala sai shi wannan da ya bada bashin sai yace da wannan hal kunta ba'asta ilayya bi shay'in kayo min aikin wani abu ne kana sai shi wancan da aka ba bashi yace ukhbiruka anni lam ajid markaban qabla allazi ji'tu fi ni ina ce maka ban samu abin hawa bane kai hakuri ga dukiyarka zan baka ban samu abin hawa bane kana sai yace fa inna allaha mana wanda ya bada bashin sai yace da wancan ka sani lalle Allah kad adda anka allazi ba'asta al-khashaba haqiqa Allah ya idar da wannan sakon da ka saka a cikin wannan ice Allah ya idar da wannan sako ya zuwa gare ni ko mun fahimta wansarif bil alf dinari rashidan sai ya dauki wannan dinari dubu da yazo da ita tayu wancan ba su zo gare shi ba sai ya biya shikenan da yaji ashe Allah ya idar da wannan amana shikenan sai ya koma da dinari dubu da ya taho da ita wannan hadisi jama'a hadisi ne ingantacce al-Imam al-Bukhari ya roce shi a cikin Sahih al-Bukhari a lambar hadisi na 2291 mu'allaqan bi sighatil jazmi ya ambace shi da shararren isnadi amma kai tsaye ya danganta hadisin ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin kitabul kafala ina fata mun fahimta yanzu kun ga mu duba jama'a muduba tun daga kan wanda ya bada bashi da wanda ya karbi bashin yana nuni akan dukkan su mutanen kirki ne yana nuni akan dukkan su suna da amana don wannan ya bada bashi aka ce Allah shine sheda yace ya yadda waye garanto aka ce Allah yace ya yadda kai yanzu komin imanin mutum zaka bashi bashi zaka yi maka wannan sagegeduwar wala ba ni bashin miliyan 10 to ina garanto sai ka ce sai ya ce maka Allah zaka yadda ba dan baka yadda da Allah ba sai dan amana ta yi karanci ko mun gane da kyau jama'a to sannan mu dubi wanda ya karbi bashin mu kalli yadda ya idar da amanar wannan wato bashi da ya karba ya idar da amanar kamar yadda ya karba na farko bai saba alkawari ba jama'a lokacin da aka zai biya bashin a wannan lokacin bashin ya kai hannun wanda ya bayar bai saba alkawari ba sannan mu dawo mu kalli dai har wa yau wanda ya bada bashin da wani ne mara amana da ya ga kudin a cikin wannan itace sai ya lafe yayi lub ya ja baki yayi gum kamar ma bai hadu da kudin ba dan haka in ya hadu da wancan sai ya ce biya ni kudi na ko ba haka bane wancan ya zo da wasu kudaden daban wala Allah wadancan ba su isa ga lesu ba sai ya dauki wadannan ya bayar sai wancan saboda amana sai ya ce a'a ai wannan sako da ka saka a cikin wannan ice Allah ya idar maka da shi ka auna in wani ne a yau sai ya kara karba wannan yana nuna mana hadisin yana bayyana mana kamar yadda annabi ya bada labari daga cikin banu isra'ila ne wannan na nuna mana ashe a cikin su akwai mutanen kirki a cikin su akwai masu amana a cikin su akwai masu nagarta an fahimta sai dai in kadan ne a cikin su amma tare da haka Allah madaukakin sarki bai mu'amalance su mu'amala ta mutanen banza dake cikin su ba ina fata jama'a mun fahimta wannan ayar jama'a tana nuna mana wallahi jama'a lalle ne mu zama masu rukun amana mu musulmi don wannan labarin da Allah madaukakin sarki ya ba mu a cikin alqur'ani game da yahudu da wannan hadisi da muka karanta ma kana hadisan yuftara ba kira bane ba kuce bane ba kaga akai ba manufar labarin shine mu musulmi mu dauki darasi dake cikin shi jama'a mu zama mutanen kirki masu amana mu zama masu nagarta idan aka dauki amana aka bamu ta dukiya ko amana ta shugabanci ko amana ta jagoranci ko amana ta yaya ko ta mata ko wani abu na dukiya mu idar da wannan amana ga waɗanda suka bamu ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ka samu dace bari mu dan karanta wasu masaloli kadan daya biyu haka da wato asalin al-Imam al-Qurtubi ya tattauna su karkashin wannan aya a cikin tafsirin shi al-Jami'u li ahkam al-Qur'ani al-juz'i na biyar tahqiqin al-Doktor Abdullah ibn Abd al-Muhsin al-Turki taba'a ta mu'assisatir risala a karkashin wannan ayar al-Imam al-Qurtubi yace fihi samani masail a karkashin wannan aya akwai mas'aloli guda takwas gashi ya ambaci mas'ala ta farko sannan ya tafi zuwa ga ambatan mas'ala ta biyu yace as-saniya mas'ala ta biyu akhbara ta'ala anna fi ahli al-kitabi al-kha'ila wal-amina a cikin wannan ayar Allah ya bada labari cewa a cikin ahli al-kitabi akwai maha'inta sannan akwai masu amana wal mu'minuna la yumayyizuna dhalika mu'minai ba su iya tantance suwaye masu amana daga ahlul kitabi kuma suwaye masu yaudara maha'inta mu'minai musulmi ba su iya wannan tantancewar malam yace fayambaghi ijtinabu jami'ahum kenan dole ne a nisance su gaba ɗaya ina fata mun fahimta dan kada wani ya ji an ce to wannan ayar ta nuna a cikin ahlul kitabi akwai masu amana ka je ka ɗebi dukiyarka ka bai wa wani cikin ahlul kitabi ya danne maka an gane dan ai da wani ma'auni ne kake iya tantance masu amana da marasa amana Qurtubi yace dole ne ka nisanci amintuwa daga gaba ɗayan su wa khassa ahlul kitabi bizikri Allah sai yake banci ahlul kitabi da ambato a cikin wannan ayar yace wa min ahlul kitabi an gane wa in kana almu'minuna kadhalik ko da yake ay mu'minai ma ay musulmi ma haka suke me yasa Allah yake banci ahlul kitabi da cewa a cikin su akwai masu ha'inci a cikin su akwai masu amana tare da mu'minai ma ay haka suke a cikin mu'minai akwai masu amana a cikin musulmi akwai masu ha'inci ko babu jama'a akwai dan ba duk musulmi zaka dauki miliyan 2 da aka baka kai dattijo amma ka pension dinka miliyan 2 ka dauki miliyan 2 ka ba kowa ba ko kowa zaka ba kowa ne zaka amintu da shi kaga a cikin musulmi akwai masu zalunci akwai masu ha'inci akwai masu cin amana haka akwai masu amana a cikin musulmi din to amma me yasa a wannan ayar Allah bai hada da musulmi gaba daya ba sai ya kebance ahlul kitabi kun fahimta Qurtubi yace Allah madaukakin sarki yayi haka ne li'anna al-khiyanata fihim akthar saboda ha'inci yafi bayyana a cikin ahlul kitabi ba dan ana cewa kadai ahlul kitabi ne suke ha'inci ba musulmi ba sa yi kun fahimci ma'anar ayan nan da ke jama'a malik yace fa kharaja al-kalamu 'ala al-ghalib kenan sai ya zama maganar za a fuskantar da ita a yanayi na mafi rinjaye ma'ana mafi rinjayen zato ahlul kitabi yaudara ta fi bayyana a cikin su sama da musulmi ba dan a musulmi ba a samun mayaudara ba mun fahimta da kyau jama'a Qurtubi yace wallahu a'lam a ci gaba yace wa man hafiza al-kathira wa addahu fal-qalil awla wa man khana fil yasir aw mana'ahu fa dhalika fil kathir akthar malam yace wannan ayar tana nuna mana cewa dukkanin wanda ya kiyaye amanar dukiya mai yawa to wannan na nuni akan zai iya kula da amanar dukiya da take ƴar kadan ma'ana shi yafi cancanta ya kula da amanar ƴar kadan idan ya idar da amanar mafi yawa min babu aula ya iya idar da amanar kadan wa man khana fil yasir aw mana'ahu duk wanda ya ha'inci game da ƴar kadan da aka bashi ajiya ko amana aw mana'ahu ko ya hana yake bayarwa fa zalika fil kathiri akthar wannan na nuni akan in aka bashi mai yawa to zai yaudara zai ha'inci zai yi cuta yayi cuta a 2000 to ina ga miliyan 2 ina fata mun fahimta min babu aula anan yayi cuta wa hadha adallu dalilin ala alqawl bi mafhum alkhitabi wannan ayar dalili ne inji al-imam al-qursabi cewa ayar tana tabbatar da wata ka'ida ta usulul fiqh a gurin malaman usul ka'idar da ake kira da mafhumul khitab ma'ana idan har ka ba wannan ahlul kitabi ajiyar dukiya mai yawa zai iya idar maka da amanarta to kenan zaka iya daukar ƴar kadan ka bashi ya idar da ita ko da yake dalili bai zo da ita ba kun fahimci mafhumul khitabi kenan wanda zai maka cuta ya yaudare ka a dukiya ƴar kadan na nuni akan zai iya cutar ka a dukiya ne yawa ko da dalili bai zo da ita ba shine dalilul khitab an fahimta Qurtubi yace wa fihi bayna al-ulama ikhlafun mazkurun fi usul al-fiqh wannan ka'ida akwai sabani tsakanin malamai sanannen sabani malamai na usulul fiqh malam yace wa zakara ta'ala qismain a wannan ayar Allah ya ambaci nau'in mutane biyu daga cikin ahlul kitabi nau'i na farko man yu'addi wanda ke idar da amana wa man la yu'addi da wanda bai idar da amana illa bil mulazamati alayhi sai an rike mishi wuta an fahimta jama'a sai an nace mishi illa ma dumta alayhi qa'ima din kenan kaga sune kaso biyu da Allah ya ambata ko sai malam Qurtubi yace wa qad yakunu minan nasi man la yu'addi wa in dumta alayhi qa'iman akwai kuma nau'i na uku akwai nau'i na uku shine wanda koda an bashi amana ba zai idar ba ko an tsayu akan shi ko an nace an gane ko an bishi ko an yi ilha'i an fahimta sai an kai ga kama shi a tsare shi sannan ne dukiyar ka za ta iya fitowa can illa ma dumta alayhi qa'ima nan sai ka nace mishi ka bishi ka yi tawaya an fahimta ka ɗebi wasu dattawa an je gurin shi to ka zama dumta alayhi qa'ima din akwai wani kuma da ko an hada da dattawa ko an hada da manyan gari ko an kazo ka kira waya ko ka nace ko kai ta sallama a gidan shi ba zai baka ba sai in an tsare shi sai in an kama shi wata kil sannan dukiyar ka za ta fito kaga nau'i na uku kenan sai malam yace fa zakara ta'ala alqismaini Allah sai ya ambaci kaso biyu na farko da na biyu li'annahu alghalib wal mu'tad saboda shi yafi faruwa a cikin mutane an gane wa salifu nau'i na uku da Allah bai ambata a cikin ayar nan ba nadirun yana da wahalar faruwa ba dan bashi ba akwai amma yana da wahalar faruwa fa kharaja al-kalamu 'ala al-ghalib kenan ita ma maganar anan ba a takaita ta akan nau'i biyu ba akwai nau'i na uku ko da yake mafi galibin abin da yafi faruwa shine nau'i na farko da nau'i na biyu ba dan nau'i na uku baya faruwa ba ina fata an gane so nawa ne za ta faru kaji an kai wani wurin ƴan sanda an kama shi saboda bashi kaga bai fa faruwa ba ko ba haka bane yana faruwa amma bai fa faruwa ba dan haka kenan ashi akwai nau'i na uku ko mun gane da kyau jama'a al-imam al-qurtubi yace wallahu a'lam to sannan mas'ala ta uku yace istadalla abu hanifa ta'ala mazhabihi fi mulazamati al-gharimi bi qawlihi ta'ala illa ma dumta alayhi qa'ima wannan ayar al-imam abu hanifa ya kafa hujja da ita a bisa mazhabar shi game da mulazamatul garimi al-garim wanda bashi yayi mishi yawa to babu laifi kai da kake bin shi bashi ka zo ka lazumce shi kai tsayayya akan shi ka nace mishi har sai ya biya ka kudin ka an gani ya kafa hujja da bi kaulihi ta'ala illa ma dumta alayhi qa'ima sai kai tsayayya akan shi ma'ana idan ana bin wani bashi to sai ya zama kai din nan kana bin shi bashi kai kai ya baka ya hana ka to babu laifi ka iya zuwa kai tsayayya akan shi in ta hada ka kama shi ko ka sa alkali ya kama shi ko aje a tsare shi ayi madukiyar shi wato asalin kamun ga ayi mishi hajabi game da amfani da tasarrufi a cikin dukiyar shi har sai ya biya ka suka ce al-Imam Abu Hanifa yace wannan ayar na nuni akan haka ina fata mun fahimta Durdubi yace wa abahu sa'irul ulama'i wasu daga cikin malamai ko kuma sauran malamai sai suka ware suka wa Abu Hanifa ta waye suka kiyadda da wannan saboda an kama shi an kwace dukkan dukiyar da ke hannun shi amma dukiyar bata gama biya mishi bashi ba to yanzu kenan kama shi da zaka yi da tsayayya da zaka yi akan shi bashi da wata ma'ana dan bai da dukiyar da zai baka kun fahimta jama'a mutum ne an kama shi an kai shi gidan shi an sayar da motar shi an je an laluba account din shi an kwashe kudin duka an biya masu bin shi bashi bai gama biyan su ba dukiyar ta kare Abu Hanifa yace zaka kama shi yana nan illa ma dumta alayhi qa'ima malamai sai suka ce ka rabu da shi dan ko ka kama shi ka tsare shi to me za a siyar na dukiyar shi ai bai da dukiya Abu Hanifa yace ina in bai da dukiya yana da ɗan uwa in suka ji an kama ɗan uwan su to za su yi marmaza a zo me ya faru bashi ne sai su biya sai yace da bai sa a kama shi ba da ba za a biya bashin ba ina fata mun fahimta to kama wanda ake bi bashi a kai shi wurin alkali yana da asali a cikin musulunci jama'a dan a cikin hadisi annabi yace layyul wajid zulmun yuhillu irbahu wa malahu layyul wajid sauna da sanyin jiki da wato asalin kin biyan bashi da kai da ake bi bashi zakai ka ki biyan bashi an gane bayan ga dukiyar kana da ita sai ka ki bashi ka ki biyan bashi shine layyul wajid wato kai ta jan jiki ka ki biyan bashi gashi kana da dukiyar annabi yace zulmun yin haka zalunci ne yuhillu irbahu yana halatta kutsawa cikin mutuncin shi al-Imam al-A'mash ko wani daga cikin malamai marwaita hadisin yace ma'anar yana halatta mutuncin shi shine ya halatta a kama ka ya halatta a tsare ka ya halatta a hana ka tasarrufi a dukiyarka har sai ka biya waɗanda suke bin ka bashi ina fata da ma mun fahimta to sannan al-Imam al-Qurtubi a mas'ala ta hudu yace waɗannan ayoyi suna bayyana mana cewa al-amanatu azimatul qadri fi ddini amana tana da matsayi mai girma a cikin addinin musulunci jama'a kunji amana tana da matsayi mai girma a cikin addinin musulunci wa min azami qadriha yana daga cikin abinda zai bayyana maka girma da matsayin amana annaha taqumu hiya warrahimu ala jambatay sirat amana da zumunci za su tsaya a gefen siradi a ranar alqiyama ka san siradi ko siradi da kowa sai ya bi ta kan shi ni da kai da ke da ku da kowa wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya kowa sai ya bi ta kan siradi hadisi suka zo da cewa siradi wata gada ce dake tsakanin wuta da aljanna kasanta wuta ne kowa sai ya bi ta kanta kuma gadar kaifi ne da ita a haddi min ash-sha'ri ta fi gashi kaifi ka kalli kan reza gadar ta fi kan reza kaifi ta kanta zaka bi ta kanta zan bi ta kanta kowa zai bi to a daidai wannan gadar ta sirai da amana da zumunci zasu zo su tsaya akai haka zasu tsaya duk wanda ya kula da amana shikenan amana sai ta bashi ya wuce salim alim idan ya ci amana komin kankantar ta jama'a to a cikin hadisi annabi yace a daidai wannan sirai akwai kalalib kalalib wasu karafa ne masu haƙora kamar manjagara ta tafu biha annas karafar suna fusgo mutane suna kartar mutane haka idan ka ci amana haka waɗannan karafa za su karce ka su fauce da kai sai ka fada cikin wuta haka zumunci jama'a wannan na nuna mana ashe amana jama'a tana da girma amana abu ne mai nauyi a cikin wannan addini na musulunci dan haka musulmi ku kula da amana musulmi ku kula da amana shuwagabanni ku rike amanar talakawanku talakawa ku rike amanar shuwagabanninku ta hanyar yi musu biyayya da nasiha sannan mata ku kula da amanar ƴaƴanku da mazajenku sannan mazaje ku kula da amanar ƴaƴanku da matanku kowa ya kula da amanar da ke kan shi jama'a don wallahi za ta zame maka matsala idan ka ci ta a ranar alkiyama ba za ka wuce siradi lafiya ba wannan hadisi wannan aya tana nuna mana girman amana malam yace wa min aiba bi qadriha annaha taqumu hiya war rahimu ala jambatay sirat kama fi sahih muslim kama yadda yazo a cikin hadisi ingantacce da al-imam muslim ya ruwaito shi dan haka malam yace fala yumakkanu min al-jawazi ba za a bar wani ya wuce siradi lafiya ba salin alin illa man hafizahuma sai wanda ya kula da amana sannan ya kula da sada zumunci dan haka musulmi ku kula da amana musulmi ku kula da zumunci da ke tsakaninku imam al-qurtubi yace wa rawa muslimun an hudhayfata qala الإمام مسلم يروي حديثي daga sahabi Hudhayfa dan Yamani Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda qala Hudhayfa yace haddathana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an raf'il amana annabi sallallahu alayhi wa sallam ya ba mu labari game da yadda za a dauke amana a cikin mutane qala annabi yace ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه متن زي كنتا برشي سي أدوكي أمانة أتكين زوتي يرشي سي يواي غري يتاشي باب رغور كلا دمرتبة أمانة غبادة شيكي نم سي أتغبادة تن أمانة شيكي نم ونن نادغة تكين ألامة دغة تكين ألامو من تاشن القيامة ما لن يتي على حديثة وقد تقدم بكماله اول البقره كaje ka karanta cikakken hadisin lafazin shi a farkon suratul baqara gashi a juz'i na farko a shafi na 288 ko mun fahimta jama'a to sai mas'ala ta biyar kafin nan sharar fage game da mas'alar shin wannan ayar da Allah ya bayyana cewa akwai daga cikin ahlul kitabi masu amana shin wannan na nuni akan ta'dilu ahlul kitabi ma'anar ta'dilu ahlul kitabi cewa ahlul kitabi nagartattu ne a iya koyan ilimi a hannunsu in sun fada a iya yarda a koyi addini daga bakin su a karba daga littafan su kun fahimci ta'dil din shin kenan sun zama amintattu da duk abin da suka faɗi musulmi su karɓa su yadda da shi al-imam al-qurtubi yace al-khamisa mas'ala ta biyar laysa fi hadhihi al-ayati ta'dilun li ahli al-kitabi wala li ba'dihim wannan ayar a cikin ta babu bayani game da cewa ahlul kitabi sun zama masu nagarta sun zama mutanen arziki ko wasu daga cikin su nagartar da za ta bada dama a iya karban ilimi a koyi addini a amintu da abin da za su faɗi wannan ayar ba dalili ne akan haka ba khilafan liman zahaba ila zalika sabanin waɗanda suka tafi zuwa ga haka rubabi yace li anna fusaqal muslimina ai hatta ma muslimi fasikai muslimi fasikai yujadu fihim man yu'addil amana akan samu muslimi fasikai ya zama suna idar da amana muslimi ne fasiki tayi yana shan giya tayi mazinaci ne amma bai yadda yayi cuta ta fuskar dukiya da kudi ana samun haka ko ba a samu jama'a ana samu wa yu'ammanu 'ala al-mali al-kathir gashi mazinaci amma ana da aminci da shi game da dukiya mai yawa in an dauka an bashi ajiya ba zai ci amana ba akan samu haka ko ba a samu jama'a ana samu wala yakunu zalika udulan tare da haka wannan bai mai da su nagartattu ba ko mun fahimta jama'a dan ya iya daukar dukiya ya bayar da amanar da aka bashi wannan ya mai da shi adili da za a karbi addini a hannun shi tare da fasiki ne shi bai mai da shi adali ba mun fahimci wannan mas'alar da kyau ko jama'a dan kalma ce da ta zama mai sauki a bakin musulmi cewa ai kristoci suna da amana ai akwai mutanen kirki akwai masu imani ma daga cikin su haka zaka ji wasu suna cewa ai musulmi wasu suna fadin haka ko saboda wani kirista idan bala'i ya afka maka zai kawo taimakon kudi ya baka zai taimake kai kai ka asibiti zai dauko maka likita zai maka kaza idan bala'i ya afka ma wasu mutane za a yi gayya a kawo kayayyaki da kayan abinci da suturu da magunguna a je a kai wa ɗan gudun hijira ai yahudu suna yi yahudawa suna yi kristoci ma suna yi shin wannan ya mai da su amintattu adilai amsa ita ce a'a kamar yadda dukiya da in ka dauka ka ba su za su idar maka da amanar ta idar da amanar bai mai da su adilai bai mai da su sun cancanci a karbi addini bai mai da su a ba su amanar addini wato asalin a hannun su ba ina fata mun fahimta malam yace fa tariqul adala hanyar da ake bi gurin tabbatar da wani adili ne wa shahada da shaida cewa wani mutumin kirki ne laysa yujzi fihi ada'ul amanati fil mali bai takaitu kadai wurin idar da amanar dukiya ba min jihatil mu'amalati wal wadi'a ta fuskar mu'amala ta kudi da ba da ajiya dan ka ba wani ajiya ya dawo maka da ajiyar ka ko kwandala bai ciwon kai ba kada ka ce kai wani adali ne malaman hadisi za su kwankwashi kanka kai ka san yadda ake tabbatar da adala ina ba ta mu fahimta ko ka san daga cikin waɗanda aka sallabe musu aka kwace musu adala aka ce ba adilai bane ko ka san akwai masu bauta ko ka san akwai shehunnai ko ka san akwai wasu malamai amma da yake ba su da adala ita adalar ba tana da alaka ne da idar da amanar dukiya ba ko girman rawani ko malanta a'a akwai wasu ka'idodi ne da malaman hadisi ke bi su tabbatar da wani adali ne a amintu da shi akan addini da rayuwa wani ba adali bane ina fata mun fahimta kaga abu na farko shine dukkan wanda ba musulmi ba to ba adali bane dan al-adalatu sabitatu li ahli al-islam yana daga cikin shurutul adala an yakuna musliman ya zama musulmi kenan wanda ba musulmi ba ba adali bane to sannan ya zama an yakuna musliman sannan ya zama mene sharadi na biyu na adala jama'a gurin malaman hadisi an yakuna aqilan ya zama mai hankali ba yaro kankani da bai balaga ba ba kuma mahaukaci motsatse ba sharadi na uku nam khaliyan min khawarimil muru'a ya zama ya tsiraitu daga ababan da za su zubar mushi da mutunci kace ijtinabul fisqa wal bid'a Allah ya kula fasiqan na uku wa Allah ya kula mubtadi'an to al fisqu nau'i biyu ne akwai al fisqu al mukaffir da al fisqu al mufassiq kamar yadda al bid'atu akwai mukaffira akwai mufassiqa ina fata mun gane sannan kada ya zama majhuli Allah ya kuna majhulan kada ya zama majhuli to waɗannan idan suka ce kaga madan mutum sai a ce wani adali ne ba wai kawai dan ka bashi ajiyar kudi ya baka ba ina fata mun fahimta ayar ba talba dalili ne akan cewa wato su ahlul kitabi man inta amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka sun zama adilai za a iya karban addini a gurin su babba haka ayar take nufi ba ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ka sa mu dace waɗannan su ne kaɗan daga cikin matsaloli da muka nufa mu tattauna a ƙarƙashin wannan ayar da ayar da take kafin ita wato aya ta 75 da ta 76 to ya kamata mu dawo mu waiwayi wata matsala jama'a matsalar in ma ba mu waiwaye ta ba to lallai tana da alaka da mu musamman a wannan rayuwa ta yau musamman mu 'yan Najeriya ko musamman mu waɗanda muke rayuwa a wannan yanki na arewacin Najeriya mu duba wannan ayar Allah ya tabbatar mana da ahlul kitabi mafi yawancin su ba su da amana ta fuskar ba da ajiyar dukiya idan aka ba su wannan haka abin yake jama'a misdaqan li hadha abinda ke ƙara gasgata haka sannan na abu ne game da halin da mu a yau 'yan Najeriya muke a ciki na wasu daga cikin manya namu na arewa da na kudu ko na kasar gaba daya waɗanda suka ci amanar ƙasa suka ɗebi dukiyar ƙasa suka kai wa Yahudawa suka kai wa kafirai Yahudawan kafiran sun san waɗannan mutanen sata suka yi amma tare da haka suka taimake su suka rufa musu asiri suka bar su suka kafa manyan kamfanoni a kasashen waje suka aje kudaden su a manyan bankuna na waɗannan kasashen saboda haɓaka tattalin arzikin waɗannan kasashen kuma fahimta ba su haɗa kai don a wancan lokacin sun san waɗannan mutane sata suka yi to yanzu jama'a wannan shugaban ƙasa namu ƙoƙari yake bi ake waɗanda suka saci kuɗi suka kai ƙasa kaza ya zai a dawo da shi ƙasa kaza ya zai a dawo da shi kun ji wato waɗannan Yahudawan kuna tunanin farar ɗaya ciptawa da bismillah za su ɗebo waɗannan kuɗaɗen su dawo wa 'yan Najeriya da su jama'a ba zai taɓa yiwuwa ba shine ma'anar wannan ayar wa minhum man inta amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka saboda makirci irin na ba Yahudi ku ji abinda sakataren wato kasar Amurka wancan wane ne wancan ba Yahudan wani taro da aka yi kwanakin baya John Kerry taro ne na kasashen duniya akan corruption da kaza da kaza zai a yaki corruption yayi bakaken maganganu akan 'yan Najeriya yace a Najeriya akwai corruption akwai kaza duk yayi maganganu David Cameron yayi bakaken maganganu manufar ba waɗannan maganganun ba wani implication wani abu ne zai faru sai su dauki mataki yace a Najeriya akwai corruption akwai kaza shikenan in kuka yi shiru to kun gama da shi amma in kuka fito kuka ce babu corruption ba barayi sai su ce to kuma dan menene kuke bibiyan wasu kasashe da su dawo muku da kudaden da kuka ce ɗan kasar ku sun sata sun kai shikenan sai su amfani da wannan su ce to shikenan tunda kun ce babu corruption dukiyar ma shikenan babu wata dukiya da za a dawo muku da ita amma da yake Allah madaukakin sarki ya ba mu shugaban kasa na tsatse mai hangen nesa da tattako da lura sai bai waiwayi wannan maganar ba sai yayi capitalizing akan su dai yadda za a dawo da kudin bai waiwayi maganar akwai corruption ko babu ba akwai kaza ko babu bai waiwayi wannan ba a dai dawo da kudin wannan na nuna muku kwarewa da dattako da hangen nesa irin na shugaba Buhari kuma wannan na nuna muku matsayin waɗannan Yahudawan kamar yadda gashi Allah ya ba mu labari lokaci guda za su ɗauko kuɗin ku su dawo muku da shi ku je ku binciki masana don masana ya kamata ku tashi ku rika ma al'umma jawabi don wallahi talakawa ba su san zurfin cutar da su da waɗannan sace-sacen kudaden nan da aka yi cutar da mutane ba jama'a waɗanda kuka san harkar tattali ku rika tashi ku nema al'umma jawabi kuna wayar musu da kai don wani talakan in ya ji lissafin kudin da aka sata zai iya suma fa jama'a wallahi zai iya suma don bai san adadin kudin ba sai dai kuwa a ce dala biliyan kaza so kaza shi ma bai santa ba aka ce dala ɗaya nawa ne a kudin Najeriya bai sani ba amma kudaden da suka sata suka fitar da su waɗannan ƙasashe inda gaske suna faɗa da corruption ne za su yadda har waɗannan ƴan Najeriya su je su investin wasu kamfanoni a can ba za su yadda ba za su haɗa kai da waɗancan gwamnatocin akan ya za a dawo da waɗannan kuɗaɗe ya za a yi kaza ya za a yi kaza duk wanda ka ji an yaƙe shi a da da sunan corruption ƙarya ne akwai abin da ake so yayi yaki sai aka yaƙe shi ƙarya ne ba an ce an kama alami siya ba yayi shigan mata yayi kaza yayi kaza ba an ce an kama tafa ba na gumba lokacin Obasanjo akwai abin da aka so su yi ne ba su yi ba amma idan ana so kai wani abu aka baka kwangila kai sata aka baka abin da za ka yi kai shikenan shikenan ba za a tuntube ka ba sai in irin waɗannan gwamnatocin masu accountability keke da keke su ne za su gano ka wannan na nuna mana wallahi matsayin Yahudawa har yanzu aqidar nan babaranta suka yi ba wa minhum man inta amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima yanzu akwai list din waɗanda wato kudaden da aka ce an dawo da wa Najeriya su aje a fito da bayanai na keke da keke game da adadin kudin da aka sata da adadin kudin da aka dawo da su ba a dawo da kashi 1 cikin 10 ba jama'a kashi 1 cikin 10 ba a dawo da kudin nan ba me ya hana su dawo da shi shine illa ma dumta alaihi qa'ima yanzu dumta alaihi qa'ima sai ka tsayu sai kai naci ina fata jama'a mun fahimta waɗannan abubuwan jama'a mu dawo mu kalle su a rayuwar mu ta yau da yanayi na zamantakewa da muke ciki Yahudawa ba abin a amintu da su bane akan komai jama'a ba a amintuwa da ba Yahudi akan komai shi yasa wannan hadisi da annabi ya tura Zaid dan Sabitin yace tafi ka je ka koyo harshen waɗannan kafiran waɗannan Yahudawan don ban amintu da su akan wannan littafi na Alkur'ani ba Zaid ya je koyo harshen su a cikin ɗan kwanaki ya kware ya iya faɗi in ana faɗi yana fahimta ya iya rubutawa dan haka duk waɗanda za su zo zai rusa ya zaba shine tafinta shine mai rubutu shine sakatare shine kaza dan me a yau musulmi muka saki jiki da Yahudawa akan addinin mu akan ɗabi'un mu akan rayuwar mu akan tattalin mu kaco kan a ce in dala ta tashi shikenan naira tai kasa in naira tai kaza ma'ana gaba ɗayan mu mun wayi gari mun dogara mun jingina akan Yahudawa ba wai Najeriya kadai ba mafi yawancin kasashen musulmi ba za su yi istiklali da kansu ba ba za su yi istiklali da kansu ba kafin ba Yahuda ya shigo wannan kasa ta arewacin Najeriya musulmi babu abin da ba su da shi suna da komai tun sa'ad da Bature ya shigo shikenan Bature sai ya haifar mana da mutuwar zuciya amma a da muna noma muna kiyo muna kasuwanci muna kaza muna saka muna rini muna duk ana yi a arewacin Najeriya tunda aka ce an haɓo fetur shikenan sai kowa ya zama ci ma zaune shi yasa su ma suke ganin ai arzikin da kasar take tinkaho da shi ai a yankin su yake don haka ba a isa ba sai sun karya Najeriya sai sun karya kasar sai sun samar mata da matsala sai sun mata kaza arziki da Allah ya bamu Allah bai basu ba Peter ana saka shi a mataki na uku ko na hudu ko na biyar ne a cikin arzikin kasa ba mataki na farko ba mataki na farko shi da abinda kasa take tsirarwa na abinci da abinda ake nomawa da kiwo da ake na dabbobi wannan shine abu na farko da ake lissafawa daga cikin alherai da arzikin kasa tamatin da dan arewa suka bar wannan abu da Allah ya azurta su da shi suka goma suka jingina da fetur shikenan sai kaskanci da wulakanci ya hau kansu dan arewa nawa ne ke iya noma a yanzu muna bariki ne misali yanzu a cikin mu nan mutane nawa ke iya zuwa su je su yi noma yayi noma wani aka ce wani kai noma sai ce ka ina wata 1015 da take zuwa mashi a karken wata yana ganin za ta ishe shi dan haka sai ya wayi gari rayuwar shi tana gudanuwa cikin kaskanci da wulakanci da talauci tare da mutuwar zuciya ka auna da kyau ka gani idan kana noma da wahala ka nemi abin da zaka ci ka rasa yana da wuyan gaske to amma ka je ka tambayi waɗanda wato suke ma'aikata wani ya wata shida ba a bashi albashi ba kowa kuka yake wancan ya fito gidan radio wancan ba a gama tantancewa ba wancan kaza da kana noma da shikenan asirin ka a rufe in an zo an tantance sai a hada albashin ka sai a baka shikenan kaskanci sai ya hauka mu jama'a girman kai ya hauka mu muna jin ba za mu iya tashi bi noma ba mu kiwo bi kaza bayan shine asalin arzikin da Allah ya ba mu duk abinda ɗan kudancin ƙasar nan za su yi tinkaho da shi na fetur ne kaɗai ba su da ƙasar da za su yi noma jama'a idan ka ga wani abu ya zo daga wannan kudancin ƙasar nan wani abu ne da ɗan adam ba zai yi wuya iya ci ya rayu ba ko ba haka ba ne ba kwakwa ba ce take zuwa daga can kwakwa jama'a kwakwa haka ce wani ya ci kwakwa me ake nufi jama ya ci kwakwa ya shawu ya ke ne to kwakwa suke da ita mu ko idan ka kewaye arewacin Najeriya gaba ɗaya zaka ga babu wani abu da ake iya shukawa da zaka ga ba zai iya fita a nan ba in bai fita a nan zai fita a can in bai fita a nan zai yi a can ina fata mun fahimta yasa ba za mu koma noma ba mu koma asalin mu jama'a ko mun fahimta da kyau Allah madaukakin sarki ka sa mu dace dan haka dama kun ji tafsirin wannan aya dama dai kamar yadda yake sanannen abu game da manhajin mu duk abin da ya taso mukan fassara ayoyin a bisa fassara ta malaman farko annabi da sahabbai sannan sakon da ke cikin ayoyin sai mu alakanta shi da zamanin mu da yanayin da muke a ciki ina fata mun fahimta wa min ahli alkitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima dhalika bi annahum qalu laysa alayna fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala allahi alkadhiba wa hum ya'lamun bala man awfa bi 'ahdihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqin ana mai ishara lokaci yayin da kamata mu kwana sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe muna addu'a abubuwan da muka fadi ne dai Allah ka ba mu lada abubuwan da muka yi kure Allah ka yafe mana Allah ka hada huskokin mu a gidan rahama Allah ka ji kan iyayen mu ka ji kan malaman mu rayayyu daga cikin su Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka shigar da mu aljanna ka nisanta mu daga wuta zan saurara anan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته